به أجمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayaka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 30 ga watan safar shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 9 ga watan 4 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 70 daidai idan ba manta ba muna cikin babin nan mai dan tsawo babu fadlil ju'i wa khusunatil 'aysh wal iktisari 'ala at-taqlili min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min hudud an-nafs wa tarki ash-shahawat hadithin da muka tsaya akan sa shine hadithin Jabir dan Abdullah wanda yake bada labarin abin da ya faru a ranan yakin Khandaq, haka ne ko? A ƙarshen sa muka tsaya. Za mu tashiwa kan hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare da gare shi. Malik ce wa Anas radiyallahu anhu qala, wato an karbo hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kare da gare shi, yace qala Abu Talha li Ummi Sulaym. Abu Talha ya faɗa wa matarsa Ummu Sulaym. Ummu Sulaym ita ce mahaifiyar Anas ɗan Malik. Wato kamar shi Anas ɗan Malik yana matsayin agona ne a wurin Abu Talha. Abu Talha ya faɗa wa matarsa Ummu Sulaym, yace da ita, qad sami'tu sauta Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da'ifan a'rifu fihi al-ju'. Yace na ji sautin annabi sallallahu alaihi wa sallama da rauni, sai na gane akwai yunwa tattare da shi. Wato saboda tsananin yunwa, har hakan ya yi tasiri wajen muryarsa lokacin da yake magana. Fahalin da ke min shai, kina da ɗan wani abu a gidan da za mu ga a sarrafawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi? Fa qalat na'am, tace eh akwai wani abu. Fa akhrajat aqrasan min sha'ir, sai ta fitar da wata ƴar tsaba min sha'ir na dangin abincin da ake kira sha'ir, aqras jam'i na qurs, wato qurs kamar kwaya guda ɗaya kenan, tawon kwayar gero ta dawa ta abin nan, har kwayar magani a larabcin yau ana ce mata qurs, aqras wato ƴar tsaba kenan. Sai ta fito da ƴar tsaba min sha'ir na abincin da ake kira sha'ir. Summa akhadhat qimaran laha, sannan sai ta dauki wani mayafinta da take lullubi da shi. Falaffatil khubza bi ba'dihi, abin nufi da ta fito da wannan tsaba ta sha'ir, sai ta nikata ko ta dakata ta maishe ta gari har ta kwabata ta yi gurasa da ita. Amma duk baya son ya kawo mana wannan labarin, mun dai ji ta fito da wannan tsabar ta sarrafa. Dandanan sai ce sun ma'akazar khimaran, sai ta ɗauki wani gyalanta. Falaffatil khubza bi ba'dihi, sai ta ninke gurasar da ta yi da wani sashi na gyalan, wato kamar mai faɗi ne haka, ta sa gurasar ko cikin wata takarda ko cikin wani abu, sai ta ninke haka da wannan wani ɓangare na gyalan kamar rabinsa kenan. Sun madassat uta ta saubi, sannan sai ta shigar da shi cikin tufafi na wannan abin da ta kulle na gurasa ɗin, ta shigar da shi cikin tufafi na. Waraddat ni bi ba'dihi, sannan sai ta lullube ni da sauran gyalan, wato kamar da ta sa gurasar a cikin wani ɓangare na gyalan, sauran sai ta sa a jikinsa haka, sai ta kewaye shi da shi, ta ɗaure ta kulle, ta ce kaiwa annabi, tunda shi Anas yana yaro ne karmi, saboda kare ya jefar a hanya, ka san mata suna da hikimar a dan hikimsa yaro ne haka, kare ya bari a hanya, to kamar haka ne abin da ta yi. Shi kuma Anas yana hikimto mana, gashi bayan ya girma yana son komai, kowane shafi da ya shafi labarin sai ya faɗe shi. Thumma arsalatni ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sannan ta aika ni wajen manzon Allah tsira da mijin tabbata gare shi. Fa zahabtu bihi, na tafi da wannan abincin. Fa wajadtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisan fil masjid, sai na samu manzon Allah yana zaune cikin masallaci. Wa ma'ahu an-nas, tare da shi ga sahabbai. Fa qumtu alaihim, sai na tsaya a kansu ban zauna ba. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce da ni, arsalaka abu talha, Abu Talha ya aiko ka ne, naga ka tsaya kai shiru baka ce komai ba. Asalin wannan kalma alhamza guda biyu ce, a arsalaka Abu Talha. To amma ga ka'idar larabci, idan alhamza guda biyu suka haɗu, ɗaya ta asalin kalma, ɗaya kuma hamzatul istifhami ce, to akan shafe ɗaya a bar ɗaya. Allati astafal banati alal banin, asalin zancen a astafal banati alal banin, malakum kaifa takumun. Astakbarta am kunta min al-alin, asalin zancen a astakbarta am kunta min al-alin. An fahimta ku? Wato alhamza guda biyu idan sun haɗu sai a shafe ɗaya, sai a kyale ɗaya. Ga alhamza ta asalin kalma, ga alhamza kuma ta al-istifham. Da haka sai ce arsalaka Abu Talha, Abu Talha ne ya turo ka? فقلت نعم نسي إيه فقال علي طعام يا دن كان دن من أبنتني أجده أكون دن أبنك وبكى فقلت نعم أنا ذاتي سنتي دشي إيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله تعالى دعا مجلس تفتا قريشي إيه رسالة صحب يقوموا كتاش متفي أنا ذاتي فانطلقوا duk sai suka taho aka kama hanyar gidan Abu Talha. Wantalaktu baina aydihim, na wuce a gabansu ina tafiya suna biye da ni a baya. To anan gurin Aisha ana zabin ce kawo manzon Allah, shi kuma ya je ya taho da mutane. To shi ne masu sharhin hadisin suka ce, wato tsammanin shi Abu Talha da matarsa Ummu Sulaim, idan an zaje zai samu manzon Allah a killace ba kowa tare da shi, to sai a ba shi wannan abincin ɗan kaɗan yi. Amma kuma tun daga shi da mutane, shi Anas sai ga nauyin ya fito da wannan abincin a gaban manzan Allah ɗan kaɗan haka da shi ga kuma sauran mutane. Don haka sai ya tsaya ya yi shiru bai ce komai ba. Saboda haka manzan Allah da ya ga shiru ce, aiko ka aka yi ce, to akwai wani abincin a gidan, ya ce, to mu tafi. Wato kaga sai kuma ya maza ya wuce gaba don ya riga zuwa, tunda idan ya je ai sai ya shiga gida, sannan ya yi wa manzan Allah iso a shiga. Idan ya so in ya shiga ya yi bayani, cewa to da na jefa da abincin na ga na ɗauka manzo Allah shi kaɗai ne ga mutane tare da shi da yawa. Da haka sai na taho, kuma ya ce in taho kin ga ba yadda za a yi. Dole da zai je wannan bayanin. To wannan ke nuna kenan yara na lokacin sahabbai suna da zaka'i da wayo. Idan a yanzu ne aka tura mutum kila sai ya dabarta ya rasa yadda zai. Ko dai haka ya kunce riga sai ce ga gura ka aiko ne in kawo maka. Kaga babu daɗi. Idan a aike ka wajen mutum ai ba gaban jama'a kuma za ka yi abubuwa irin waɗannan ba. To saboda haka ko ya zanto cewa kamar da ɗansu masu sharhi suka ce, dama an masa wasici tun kafin ya tafi cewa in ka ga manzon Allah shi kaɗai ne ka bashi, amma in ka ga da mutane da yawa ka dawo. To amma abinda ke nunawa a zahiri, Anas ɗan Malik shi ya tasarrufi da kansa cewa haka ya kamata ya yi, ba wai wasici aka yi masa ba. An fahimta ko? Don idan da mutane da yawa ne, ai shi kaɗai aka ce ya dawo kenan, kada ya gabatar da abincin amma ya dawo shi kaɗai, kada ya kira wasu. Tunda abinda ake jin tsoro in an bayar da abincin gaban manzon Allah da mutane da yawa, in an dawo gida din ma ba canja ba zai, abincin da yake ne ba ƙari. Ina fatan kun fahimci wannan bayani. Anas ɗan Malik ce, wan talaktu baina aydihim, sai na wuce ta gaban su, hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartu, annan zo na samu Abu Talha na labarta masa. Fa qala Abu Talha, sai Abu Talha ya ce, ya Ummu Sulaim, ya ke Ummu Sulaim, قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا من ذا الله فياته هو دمتا لي وليس عندنا ما نطعمهم با مدى بنا زامي يتير دا ونن قد دي دا من ذا الله يزود سويا يا زامي شيسا اكتينا دا كتكين لدبي دمتن يجا يتيك جدان سيتي زوك تن ابنشي تو كركة هو دا ركيا دمبا كسني بكيلة يا ابنشين يا كسبتان ونن قد دي نمتا لي to kai kuma sai ka je ka kwaso ɗan rakiya. Saboda haka idan kuka zo kun ga sai ku je fahimci cikin kunya. Shi yasa da aka gayyaci manzon Allah wata rana wani gida, shi kaɗai aka gayyata aka ce zo ya ci abinci. Da manzon Allah ya tashi tafiya sai suka tafi da wani. Daidai ya sallama mai gidan ya fito ce, ni kaɗai ka gayyata amma kuma na taho da wani, in ka yi izini to ya shiga, in baka yi izini bai koma. Ya ce a ba komai ya Rasulullah, tunda ka taho da shi ko mutum ɗaya ba komai dai ya shigo, sai mutumin ya shiga. Wannan dai yana daga cikin ladabi zaman tare da ya kamata mu kiyaye. Kar mutum ya gayyace ka san abinci gidansa, kai kaɗai ko ku biyu ka je ka yi masa gayya, ya rasa yadda zai yi. Almuhim sai suka je, Abu Talha qalat Allahu wa rasuluhu alam, tace to Allah da manzansa dai suka fi sanin ya za a yi da wannan lamari. fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah, sai Abu Talha ya fito daga gida ya je game da manzon Allah. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'ahu hatta dakala, sai manzon Allah ya fuskanci Abu Talha suka taho tare har suka shiga cikin gida. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wato kenan Abu Talha sai maza ya san manzon Allah daga waje, yace to ya Rasulullah fa gashi ka taho da mutane da yawa, kuma dan abin da yake gidan dan kadan ne, kaga yayi bayani kenan dan kar ya kunyata. Sai manzon Allah ce karka damu, bari mu fara shiga ne da kai mu je gidan. Aka kyale sauran sahabbai a waje dan ayi wani abu kafin sauran su shigo. Da aka shiga sai manzon Allah ce da ita Ummu Sulaim, halummi ma indaki ya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim kawo dan abin da ke wurin ki, karki damu. Fa adab bi zalika alkhubz, sai ta kawo wannan gurasa din. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa futta, sai manzon Allah ya umarni da gurasa cewa a gudu tsirashi ne, fa futta yani ju'ila fatat ko futat, an gane ko, a gudu tsirata. Wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukkatan fa adamatu, sai Ummu Sulaim kuma ta dan malala masa ukkatan, ukka wato kai cewa tandu, ina jin mun san tandu ai, wato wani abu ne da su Larabawa suke suna kiran shi da suna ukka, da fata ake yin sa, ana zuba mai ko kuma a zuba zuma, idan an tashi sai a haka sai a karara bakin sa, shikenan a bude abin nan din sa. To ai mun san a Hausa da akwai tandun mai, kafin mu zo mu yi ta amfani da galam ko na roba ko na abin nan halin su, yanzu kila wani bai san tandu ba, in dai wasa ba. To eh, kula tandu ai daban, shi kuma da tandu sun sha bamban da juna ko, shi kula tandu na menene ba na kwalli ba, amma wancan ai babba ne, shi tandu din babba ne. Mai ake zubawa ko a zuba kaki dai ko a zuba man shanu, amma dai da fata ake yin sa. Eh, salka, ah salka daban, salka ruwa ake zubawa, irin wanda motoci irin na da na katako din nan, wanda mun taba shiga daga nan gurin zamu je Gombe motar katako, kwana biyu ake a hanya 1970 wani abu, za ka kawo makarantar allo, kwana biyu muka yi a hanya. To irin ta dama akwai sarka ta ruwa din, saboda ko ana cikin daji an ji kishirwa sai a dauka, fata ce ake gyara ta sai a zuba ruwa a ciki, to wannan daban. Amma shi tandu mazubi ne, haka a tsaye yake, zaman kansa yake yi, fatar a busasshiyar fata ce haka, kuma saboda mai sai zanto cewa ba da tauri da yawa, mai da ake zubawa a ciki. Sannan a kasar Hausa, idan na ce kasar Hausa ina faɗa muku Hausa original one, wato kamar Daura kenan. A adabi akwai masu kiɗan tandu a da, wanda suna kaɗa tandu suna neman kuɗi da shi, da yana daga cikin adabin Hausa an sa akwai waɗannan. Tandu dai sananne ne, kila shi ne mafi kyawun abin da za a fassara ukka da shi, ba wai na yi kabilanci ba ne, ba na ce Daura, ai duk marubuta sun san cewa Daura ba ita ce uwar Hausa ba kai ba, na yi gaskiya ne, baya buƙatar sai ka kawo nassi na Qur'ani ko hadisi. A'a, ka zagaya mana za ka gan shi akwai. Yanzu dai kun fahimci me nake nufi, kar mu shiga labari, kar mu shiga labari. Wancan duk wato nafilar magana ne, dan dai sa nishadi a cikin karatu. Malamai sukan yi haka wani lokaci, shi yasa muke koyi da su. Wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukkatan, sai Ummu Sulaim ta zuba abinda akan wannan gurasa da aka gutsutsura, sai ta karkato bakin ukka dinta, tandunta, ta zuba abinda ke ciki. Fa adamatu, wato ai faja'alatuhu idaman li hadhal khubzi, wato sai ta mayar da abin da ke cikin tandun ya zama shine miyar wannan gurasa din. Adamatu, sai ta yi masa miya, ma'ana sai ta sa shi a madadin miya. Al idam bil hamzati wad dal, shine miya a larabci. Adamatu bi ma'ana hawwalatuhu idaman, wato larabawa sukan ce idam suna nufin miya, kuma suna cewa idam dukkan abin da yake mahadi wajen cin abinci, shi ba shine abincin ba, amma ana yin mahadi da shi. Kaga idan an yayyanka gurasa ai za a iya sanya zuma akai, kaga ta zama mahadi. Idan an ga dama za a iya sa kuma miya akai, nan ma dai ta zama mahadi, shine dai idam a larabci. Fa adamatu, sai ta yi masa mahadi. Ina jin maganar da ta fito, ma'anar hadisin ta fito. Summa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, ma sha Allahu an yaqul, sannan sai manzon Allah ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa a wurin, ma'ana ya karanta addu'o'i akan abincin kenan. Thumma qala, sannan sai ce izal li ashara, ko ba da izini mutum goma su shigo. Fa azina lahum, Abu Talha ya ba da izini mutum goma suka shigo. Fa akalu hatta shabi'u, suka ci abincin har suka koshi. Thumma kharaju, sannan suka fita. Thumma qala, sannan manzon Allah ya kuma cewa izal li ashara, yi izini ga mutum goma su shigo. Fa azina lahum, yi musu izini. Fa akalu hatta shabi'u, suka zo suka ci har suka koshi. Thumma kharaju, sannan suka fita. Thumma qala, sannan ya sake cewa izal li asharatin, fa azina lahum hatta akala al-qawm kulluhum, da goma 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 har sai da dukkan mutanen suka ci abinci. Wa shabi'u, suka koshi. Wal qawmu sab'una rajulan aw samanuna, mutanen kuwa sun kai mutum 70 ko sun kai 80. Kaga irgura sa ɗaya kenan, wanda an sa a an sa wa yaro a jikinsa ma an nade ta ma dan kar a gane yaje ya kai, amma gashi mutum 70 ko 80 sun ci. Wato wannan kiran mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa fi riwayatin fa ma zala yadkhulu asharatun wa yakhruju asharatun hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala. A wata riwaya yace bai gushe ba mutum goma su shiga su fita, goma su shiga su fita, hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala, har sai da zanto ba wanda ya rage sai a wajen, ba mutum ɗaya da ya saura sai da ya shiga. Fa akala hatta shabi'a, kowa sai da ya ci ya koshi. Thumma hayya'aha, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sauran abincin da ya rage din. Fa idza hiya misluha hina akaluha minha, sai gashi yadda abincin yake kafin su fara ci haka yake bayan sun gama ci. An gane ko? Wa fi riwayatin, a wata riwaya, fa akalu 'asharatan 'asharatan, suka rika shiga suna ci mutum goma goma. Hatta fa'ala zalika bi 80 rajulan, har sai da mutum 80 suka shiga suka ci. Thumma akala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da zalik, sannan manzo Allah yace abinda ya ragowa wa ahlul bayti, shi da sauran mutanen gida. Wa taraku su'uran, kuma suka bar ragowa. As-su'uru shine saura, suka bar saura. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, thumma afdalu ma balagu jiranahum, sannan suka rage abinda suka baiwa ma makauta, kowa ma yaci. Wato bayan wancan mutum 80 sun ci, manzo Allah da mutanen gidan suka ci, sannan kuma abincin gashi da saura kuma aka rabawa makauta shi. Wa fi riwayatin an Anas, a wata riwaya daga Anas, qala yace ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawman, wata rana nazo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi. Fa wajadtuhu jalisan ma'a ashabihi, sai na samu manzon Allah a zaune tare da sahabbansa. Wa qad asaba batnahu bi isaba, ya sanya wani tsumma ya daure cikin sa da shi saboda yunwa. Fa qultu li ba'd ashabihi, sai na fadawa wani sashi na sahabban manzon Allah, lima asaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam batana, saboda mai manzon Allah ya daure cikin sa. Fa qalu, sai suka ce, min aljuu, saboda yunwa bana. Fa dhahabtu ila abi talha, sai na tafi wajen Abu Talha. Wato min aljuu, min dinnan minci sababiyya, ai bi sababil juu'i kenan. Yace sai na tafi wajen Abu Talha, wa huwa zawju ummu sulaym, shine mijin ummu sulaym binti Milhan, yar gidan Milhan. Fa qultu, kaga a madadin yace ita ce ummu sulaym mahaifiyata, sai yace ummu sulaym binti Milhan. Sai manzan sai wato fa qultu, sai nace da shi, ya abatahu, ya babana, domin mijin mahaifiyar mutum ai ya zama babansa. Qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asaba batnahu bi isaba, naga manzon Allah ya kulle cikin sa fa da wani tsumma. Fa sa'altu ba'd ashabihi, sai na tambaye wani sashi na sahabbansa. Fa qalu min aljuu, sai suka ce ai yayi hakan ne saboda yunwa. Fa dakhala Abu Talha ala ummi, sai Abu Talha ya shigo wajen mahaifiyata, kaga yanzu sai ya nuna dangantakar ta din da shi. A madadin yace fa dakhala ala ummi Sulaim, kamar yadda ya fada da su. Fa qala, sai ce, hal min shay, shin akwai wani abu a gidan? Qalat na'am, tace eh, indi kisarun min khubzin wa tamarat, eh, akwai wani dan balgace ko dan gutsire gutsire na gurasa da kuma dabino. Fa in ja'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wahdahu ashba'nahu, indai manzon Allah zai taho shi kadai ba yan rakiya, to zamu iya kosar da shi. Wa in ja'a akharu ma'ahu, amma in wani mutum ya taho tare da shi kalla anhu, to abin zai musu kadan. Wa zakara tamaman hadis, sai ya ci gaba da ambaton hadisin. Wato Imam an-Nawawi ya tara riwayoyin saboda a wata ruwayar an rage wani bayanin, a wata ruwayar an rage, amma idan ka hada gaba ɗaya sai ka ji labarin kissa. A takaice dai wannan shine hadisi wanda ya nuna mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a sirri. Kamar yadda ake faɗa, mu'jiza shine abin da yake gagara koyo, abin da wani ba zai iya yi ba. Yanzu gobe wani ba zai zo ba da gutsuran gurasa ya gayyace mu a nan bayan mun tashi daga Riyadu Salihin, ne ce mu je mu ci, shi ma zai addu'a. Mu'jiza ce, ba za ka iya kwaikwayon annabi ba akan wannan. Domin ita mu'jiza ba a takara da ita, yayin da ka ce mutane ku zo ku ci, kaga ka san abin da zai faru kafin faruwarsa. To wannan idan ya faru kamar yadda ka faɗa, to wannan ko dai ka zama annabi ko ka zama mai tsafi. Idan mutum ya haɗa abin da da'awar annabta kuma ga wahayi ya zo masa, kaga ya zama annabi, mu'jiza kenan. Idan kuwa ba annabi bane da annabta ta riga ta wuce, to ya zama tsafi yawa mutane da rufa ido da dabo. Ba magana ce ta walitaka ba, ballantana mu cewa abin sunan shi karama, dan ita karama ba a takara da ita. Abinda ake iya takara da shi shine mu'jiza, shi ake iya takara da shi. Duk abin da kai takara da shi aka ya faru kuma ya zanto ba mu'jiza bane dan kai ba annabi bane ba, to wannan abin ya zama tsafi kenan. Ko ya zama rufa ido. Ba kisa biyu ce, ba kisa ɗaya ce. Shi dai ta kunshi komai da komai. Me yasa hankalin suka ɗauka cewa kisa biyu ce? Ta iyawa bayan ta yi shi'ar ɗin ta ajiye, kuma ya sake tambaye ta me ya rage kuma yanzu. Ta ce eh, to ƴar gurasa ce gata nan ba yawa. Tunda a can ta ce sha'ir. Yau ainihin gurin bai karasa maka maganar hadisin ba, don ya ce wa zakara tamamin hadisi. Ai kaga daga ƙarshe ne za a ambaci adadin, a nan iyakacin nan ba a ambaci adadin ba, don ta ce in manzon Allah shi ɗaya ya zo to shi kenan, amma in wani ya biyo shi to abin zai musu kaɗan. To wannan wani ai ta bata san ba waye, sai in sun zo sunna. Ina jin mun fahimci alaƙar wannan hadisi da wannan babi ko? Wato shine yadda manzon Allah ya rayu cikin rayuwa wadda take ba ta wadata ba a koyaushe. Domin gashi saboda yunwa har yana sa tsumma ya daure cikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan sai ya nuna cewa wahalar duniya ba ta nuna Allah baya son bawa. Allah na iya jarraba ka da wahalar duniya koda yana son ka. Wannan bai ci karo da soyayyarsa gare ka ba. Domin soyayyarka a gare shi, soyayyarsa a gare ka, wato baya nuna sai tasirinta ya bayyana a nan gidan duniya. Ko baya nuna in tasirinta ma zai bayyana. Cikin lamarin da ya shafi duniya zai iya bayyana ne cikin lamarin da ya shafi addini. A lamarin duniya in ya ga dama ya bayyana, in bai ga dama ba ya bari, sai a lahira ka samu lada. Da Allah na jarrabar bawa da waɗansu musibu ko talauci ko wahalar rayuwa anan, dan ya girmama ladansa gobe kiyama, kuma dan ya girmama matsayin bawa gobe kiyama. Kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi, in Allah ya so bayi sai ya jarrabe su, sai ya jarrabe su da talauci, ya jarrabe su da wahala, alamar yana son su. To amma anan gurin ba dukkan wanda yake cikin talauci bane ba za mu ce Allah yana son shi. Sai in mun ga mutum yana cikin talauci sannan yana kan siratul mustaqim, to alama sai ta Allah yana son wannan bawa din kenan. Amma mutum yana cikin talauci kuma baya sallah, to ai kaga wannan bai nuna alamar Allah na san shi ba. An fahimta ko? Babul qana'ati wal afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal infaqi wa zammi su'ali min ghairi darura. Abinda wannan babi zai karantar shine al qana'a, wadatar zuci, wal afaf da kame kai, wal iktisadi fil mashi'a da daukan salo na tsaka tsakiya a cikin rayuwa. Kar ka zama mai almubazzaranci, kar kuma ka wahalar da kanka da yawa. Wal infaqi da falar da ke cikin ciyar da dukiya, kashe dukiya, imma ga mutum ɗaya ko ga mutane ko kuma don yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa. Wa zammi su'ali da kuma zargin roƙo. Roko abu ne mara kyau, maula da bara abu ne mara kyau. Za mu ga nassoshi da suke zargin mai roko ko mai bara ko mai maula, min gairi daruratin, ba tare da wata larura ta sa ya yi hakan ba. Wato kenan wannan babu zai karantar da mu abubuwa guda nawa. Na farko dai alkana'a, wadatar zuci. Na biyu al'afaf. Al'afaf shine kame kai. Mai kame kai shine mutumin da yake kame bakinsa ya kuma kame gabbansa. Kame baki ba zai rinka faɗin munanan kalmomi ba, zai tafi bisa ga ka'idar man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. To mai kame kai kenan, mutum ne mai kame baki, baya amfani da harshensa wajen yi da mutane da zagin su da cin mutuncin su da ba'a da gare su da harbati irin na mutane wanda ba su san abin da suke ba, da hauragiya da zantuka marasa ma'ana, mai kamewa ne. Wai masu hikima suka ce, idan dai har zance da surutu ya kai kimar azurfa, to shuru ko ya kai kimar zinari. An fahimta ko? In dai har zance da yawan surutu ya kai a baka azurfa idan ka yi shi, to idan ka yi shuru kuma ya kamata a baka zinari, to cikin wafi kima kenan. Zinari yi shuru kenan. Shi yasa wani asar ya ce, man sa mata naja, wanda ya shuru zai tsira, wanda ko ya ƙi yin shuru, to ƙarshenta sai ya faɗa cikin abin da yake ba daidai ba. An gane ko? Da haka dai al'afaf kame baki, sannan kuma da kame gabbanka ta yadda baka zakewa ayyuka na saban Ubangiji, shine al'afaf. Zuciyarka na so kana kwaɗayin abin amma tsoron Allah ya hana ka yi. Wal iktisadi fil mashi'a, da kuma tsakatsakiya a cikin rayuwa, mutum ya zama mai salo ne na tsakatsakiya, baya almubazzaranci wajen ci, wajen sha, wajen gida, wajen abin hawa, wajen tufafi, wajen dukkan wani abu, yana yin tsakatsakiya, baya wuce gona da iri. An gane ko? Wal infaq, da kashe kuɗi don amfanar addinin musulunci, don amfanar musulmai. Wa dhammi su'al, da kuma zargi ga wanda dai yake roƙo min gairi barura, ba tare da wato larura ba. Wannan ita ce matashiyar babin. Nassoshi da zai kawo na ayoyi da hadisai duk zai kawo su ne don yin magana akan ɗaya daga cikin waɗancan lamurra da muka faɗa. Qala Allahu ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ubangiji ta'ala ya ce, babu wata dabba a ban ƙasa, abin nufi babu wata halitta a ban ƙasa, face arzikinta na wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A ce idan arzikin kowace halitta yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala, to ya kamata mutum ya zanto mai wadata zuci, kar ya zanto mai haɗama mai zalama, domin haɗamar ka ba za ta sa ka sami sama da abin da Allah ya yi kasafi gare ka ba. Abin da Allah ya yi kasafi za ka samu, shi za ka samu. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذن ذا أباعد دوكيا تصدق وكوتة مكوت وأباعد إتا للفقراء غفكيري مبكاتا الذين أحصروا في سبيل الله واندا suka tsare kansu don yaɗa kalmar Allah, ba sa zuwa kasuwanci ko noma, sun tsaya sun zama sojojin musulunci a lokacin annabi. La yastati'una darban fil ard, ba su da ikon yin tafiya ta fatauci a ban ƙasa, saboda sun tsayar da kansu ne a matsayin waƙafi don su zama sojojin musulunci. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, wanda ya jahilci lamarinsu sai ya tsammace su su mawadata ne saboda kame kai. Gasu suna cikin talauci amma suna da kame kai, ba sa roƙon mutane, sai ma mutum ya ɗauka su mawadata ne. Ta'arifuhum bisimahum, za ka gane su ta hanyar siffofinsu. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa tambayar mutane ballantana, suna cewa mutane. An fahimta ko? To kaga wannan ya zama yabo ake ga waɗanda yake la yas'aluna an-nasa, ba sa roƙon mutane. Wannan sai nuna roƙo ya zama mai abin zargi, tunda dai har nasi ya yabi wanda baya roƙo, to wannan ya nuna wanda yake yin roƙo abin da yake yi ba daidai bane ba. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama, da waɗanda idan sun tashi ciyar da dukiyarsu, idan sun tashi kashe kuɗi, lam yusrifu, ba sa yin almubazzaranci, wa lam yaqturu, sannan ba sa yin kwauro ga kansu ko ga mutan gidansu, wa kana baina zalika qawama, suna yin abu ne tsakatsakiya, babu ƙari babu ragi, bai yi kadan ba bai yawa ba. To wannan ita ce siffa ta waɗanda ake kira ibadur rahman, da Allah ce, wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. To cikin siffar su akwai wannan, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ba sa yin albazranci sannan ba sa yin kwauro. Almubazzaranci shine mutum ya yi abu da yawa har ya wuce bukata, sawa'un ga kanshi ko ga gidansa ko ga wato abin da shafi iyalinsa. Wannan na iya faruwa cikin abinci, ko cikin sutura, ko cikin shi kansa gina gidan, ko cikin abin hawa. Mutum na iya yin almubazzaranci, kuma sannan wani lokacin mutum na iya yin ƙwauro. Mutum na iya yin ƙwauro yana da wadatar da zai iya wa kansa tufafin sawa, baya bo ba fallasa na fita kunya, na yin ado a ranakun ibada, ranar Idi, ranar Juma'a, a in wata munasaba ta faru ta karban baki, duk manzon Allah yana daga cikin sunnarsa yin ado lokacin da ɗaya daga cikin wannan ya zo. Idin karamar sallah ko babbar sallah, Juma'a, a za ka yi waɗansu baki sai ka yi ado, to babu laifi ka yi wannan. To a madadin mutum yana da halin da zai wannan sai wa kansa ƙwaro ya ƙi dan da a wasu zuhudu, wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba. Ko mutum zai iya wa iyalinsa kayan sawa kowane wata, ko duk bayan wata biyu, ko duk bayan wata uku, sai ya zanto baya yawa matarsa tufafi, sai ya zane ɗaya a ƙaramar sallah, sai kuma in ta haihuwa a bata zanen haihuwa. Kasan yawanci tifikal Bahaushe a haka yake, ko da yana da wadata. To kaga wannan shi ma ya zama mai, ya zama ƙoro a madadin ya ɗan wadata matarsa da ɗan kayan sawa, tana masa kwalliya, sai ya ga kamar wata ce da safe daban, wata ce da yamma daban, dai ita kaɗai ce, sai ga kawai ta canja, amma sai ta zama kamar wata matar ta daban. To a madadin ya haka sai bai ba, sai ya kyale ta da zane ko ɗau. To kaga wannan ba daidai bane ba. Ha ko jan abinci, mutum yawa kansa ƙoro ko iyalinsa ƙoro, wannan ba daidai bane ba. Yayi almubazzaranci, abincin yayi yawa a rinka zubarwa, bayan an gama amfani da shi a ki bayarwa ga mai bukata, wannan shi ma ba daidai bane ba. Haka wajen abin hawa, yana da wadatar da zai yi mota biyu, ɗaya tashi ɗaya ta iyalinsa, don saboda kai yara makaranta ko wani abu sai guda ɗaya, kullum ana rigima shi da iyalinsa, shi zai je unguwa, su ma za su je unguwa, kaga ya musu ƙoro kenan. Sannan idan kuma ya almubazzaranci, ka je ka ga motoci garke guda kamar garken tumaki, wata ma ai wata ba a hau ba, wata ai sati biyu ba a hau ba, wata ma gaba ɗaya ga ta nan gurin kawai, har tayoyinsu su ce ta yi ƙura. To kaga wannan ya zama mai almubazzaranci. Ha kuma idan mutum ya tashi yin gida, ya zo ya yi ɗaki guda huɗu da ɗaki na mai gida, daban ɗakinsu ɗaya, su duka shi da matansa sannan layi da safe, kuma yana da wadatar da kowa yana iya mata ban ɗakinsa daban, ba sai sun haɗa ba da juna. To kaga wannan ya yi ƙoro kenan. Ha kuma idan ya yi gidan ya yi girma da yawa, ya yi faɗi da yawa, ɗakunan sun yawa, wani shi kanshi ba wani lokacin sai a shekara bai je wata unguwar ba a gidan, aljanu suke kwana a ciki, ya yi wa aljanu ɗakuna kenan da sauransu. Ko a yi gida wanda yake daidai, misali zai iya kashe miliyan 10 ya yi gida, zai iya kashe miliyan 20 ya yi gida, amma sai ya zo ya kashe wato wajen miliyan 100 gida, a kashe wajen miliyan 20 wajen labule, labulen miliyan 20 ko labule kan ko na miliyan 2 aka yi, ai an yi almubazzaranci. Amma a kodin su gidajen gadan cikin Nasara, sai ka ji ana labulen miliyan 20, labule waye na miliyan 20, dan an ji an ɗauko Italian system ne, ko Italian style, ko wane ne style, wane ne wane ne da sauransu. Kaga wannan almubazzaranci ne, irin labule mai remote kenan, wanda remote control ake buɗewa. Kaga wannan almubazzaranci ne, ko shakka babu sai Allah ya tambaye mutum wannan kuɗin da ya kashe. Duk waɗannan almubazzaranci ne. In ya zanto labule da za ka yi shi a inda babu ƙofa, banzan Allah ya ce bai dace ba Ubangiji ya arzuta ku da dukiya sai yadi ku yi wa katanga tufafi. Ma'ana inda ba window ko inda ba ƙofa ma haramun ne kai labule. To kin sai ga wani ma darduma za a zo a sa, wani kuma ba za a yi dardumar ba. Amma akwai abubuwa irin waɗannan frame ɗin nan na ayoyin Alƙur'ani, sai a makale a ɗaki. Wato kaga dai alama ce ta mai san addini. Amma ba wanda ya ce kai wannan addini din. Kaga wannan abubuwan da akwai su a cikin mu. Wani kaga ƙaton allo an rubuta qul huwallahu ahad, wato style ɗin inda zaka san ado ake, ba wai wa'azi ba. Sai aka buɗe da ayoyin nan masu qul qul qul, wato qul ya ayyuhal kafiruna, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Dama su biyar ne cikin Alkur'ani, waɗannan guda huɗu da ƙul'uhiyya ilayya, to tunda ita ta yi tsawo sai aka kyale ta. Kasa in za ka rubuta ƙul'uhiyya kan ai Allah ƙato ne, amma waɗannan ƙul'ul ɗin sai aka yi rubutu na zinari da tawaddud zinari, ko da zare na zinari, aka yi ado, aka yi ƙaton frame mai ban sha'awa, aka sa a ɗaki. Wannan duk ya saɓa musulunci. Ko ƙul huwallahu ka rubuta, ai ba wa'azi kai ba, almubazzaranci kai, kuma sai Allah ya kama ka ranar tashin kiyama. Sayar da shi ma dama in dai kawai dan ai ado da shi ne bai halatta ba. Ka sayar da Qur'ani wanda za a karanta shi sabillahi, ba Qur'anin ado ba. Wannan dai yana ɗaya daga cikin zare ayoyin Allah da ganin manufar da ta sa Allah ya saukar da su. amma da yawa daga cikin mutane kishin addini da shawara addini yasa suke yi, to sai dai kuskure ne kuma dole a faɗa kuma gaskiya ce, da za ka yi shiru ba faɗa ba to wa zai faɗa kenan. Mannawa a cikin abin hawa mutum ya manna wata steka ta Alkur'ani da sauransu ko wani hadisi ko wata ayatul kursi ya makala a jikin mirar duk bid'o'i ne ba su da asali cikin addini. Masu mallaha iri biyu ne, waɗansu su ce saboda ado, kaga ba a yin ado da ayatul Kur'ani wa'azi ake reta, waɗansu kuma suna yin abin a matsayin laya tunda ayatul kursi ce, to kaga wannan ayyanta Allah ta mimmata baka da ashirka, wanda ya zata yi laya kuma ya yi shirka, ya yi wa mota salaya kenan. Wannan magana ce ta gaskiya, kun ga mu daina irin waɗannan, akwai ababai masu muhimmanci da ya kamata mu sai mu kiyaye wannan, sai mu zo muna yin waɗansu ababai janibiyya janibiyya janibiyya. Akwai wani masallaci da na gani a wajen wani attajiri, an rubuta wata ayatul kursi, aka ce mutum aka ɗauko daga Egypt aka bashi naira 80,000 yazo ya rubuta wannan ayatul kursi ya koma Egypt naira 80,000 zai rubuta ko ayatul kursi ba, ayatul kursi ba, yanda Allah da cikin wannan bawon da ya rubuta ayatul kursi. To amma wannan adar rubutun da ake yi shi wace maka shi kansa wai addini ne, shi kansa wannan adar rubutun da kwalliya ka, shi ba abin da ake so ka yi rubutu da za a karanta a juwa'azi. To amma idan har ya fita daga karatun a juwa'azi ya zanto kwalliya ce, rubutun yayi kyau, kai yayi kyau wannan, to ya zo mai kina aka yi ado, wato a kalla dan aji kwalliya aji sanyin rai, amma ba wa'azantuwa ba kenan. Don haka ya kamata mu kiyaye wannan sosai da sosai, wannan duk yana shiga cikin almubazzaranci. Duk ba bambanci da na ɗaki da na masallaci, duk ɗaya ne. Kar ku ce kun je kun gani a masallacin Ka'aba, duk ba ya da asali. Malamai da suke faɗa mu, to wannan kuma ya zama wulakanta bismillah, akwai bismillah da suke yi mai tsuntsu. Wannan ai ya zama zane, zane kuma haramun ne. Waɗansu su ce ai mun je mun gani a ɗakin Ka'aba, ɗakin Ka'aba wanda suka yi ba malamai bane ba, ko malamai sun faɗa musu sun ƙiji, ya za su yi da su. Idan ka je a cikin masallacin Madina bayan an rubuta sunayen sahabbai da khulafa'ur rashiduna, sai da aka rubuta limaman shi a guda 12 a cikin masallacin Annabi din nan, to kuma wannan shi kuma ya zama hujja kai ka zo ka rubuta limaman shi a masallacin ka. Amma saboda suka yi jahilai ne, ba karatun addini suka ba, suna son addini amma ba su karanta shi ba. An je an samu ƴan kungiyar, su kuma za su yi duk abin da za su kawata, shi ko mai mulkin soke a kawata abin yayi kyau, shi bai damu da cewa abin ya daidai ko bai daidai ba. Amma malamai sun fadakar iyaka, sun fadakarwa, waɗansu ababen an gyara, waɗansu an kasa gyarawa. Masajidin Saba da ke Madina tun Tunis ibn Baz suka ce a rushe su a yi library a wajen, aka kasa yi sai kwanan nan sama da shekara 20 sun yi fatawa. Amma ka san idan ka yi fatawa daban, gwamnati kuma ta ɗauki fatawar ka kuma daban. Dan kullum mai mulki yakan kalli abubuwa da siyasa saka kafin ya kalli abubuwa da addini. Wannan din mai mulki galibi ya haka yi. Amma a yanzu ana rana gina wani ƙaton masallaci, dabara suka yi sai za su rushe su gaba ɗaya, sai su yi ƙaton masallaci a wajen guda ɗaya, tunda dai unguwar dai tana da buƙatar masallaci. Shi kenan an riga an huta da wannan bid'ar masajidus sab'a. Wato lamarin addini yana buƙatar a yi ta karanta shi, ana kuma ta bayaninsa. An fahimta ko? Kamar yadda na faɗa, ba na tuhumar niyoyin mutane da dama wanda zai rubuta ayatul kursi a jikin motarsa ya sai steka ta abin nan qul huwallahu ahad ya sa, ko ya sa frame a cikin gidansa na aya ko waye da sauransu. Yanzu ko da aure kai, idan za a kawo maka amarya in dai ta fito daga gidan addini, za a ga irin wannan frame da ake kawowa da ayoyin Qur'ani, duk za a makale maka a bango. Mu kaga amarya a karan fara da ya bata laifi, to ya za ka yi? Za ka tattire ko kuma ka yi? Sai dai an kwana biyu sai mata wazi. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama. Bayi na gari su ne wanda idan sun tashi karshe kudinsu, lam yusrifu, ba sa almubazzaranci, wa lam yaqtaru, sannan ba sa yin qawlu, wa kana bayna zalika qawama, sukan bi tsaka-tsakiya ne, su ba qawlu ba, su ba almubazzaranci ba. Haka ake son kai wajen ci, wajen sha, wajen gida, wajen abin hawa, wajen komai da komai a cikin rayuwarka. Wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins, ban halitta aljanu da mutane ba illa liya'budun, sai dan su bautata min. Ma uridu minhum min rizqin, da dai bana buƙatan wani arziki a wajen su. Wa ma uridu an yut'imun, bana buƙatan su ce za su ciyar da ni, saboda shi Allah madaukakin sarki mawadaci ne, baya buƙatan ciyarwar masu ciyarwa. Wa amma al ahadith, amma hadisai kuwa fataqaddama mu'dhamuha fil babayn as-sabiqaini. Da yawa daga cikin hadisan fa sun riga sun gabata a babuka guda biyun karshe da muka yi, wanda suke da alaka da shi kansa wannan babi, da yake nuna wadar zuci, da yake nuna tsayawa tsakatsakiya, da yake nuna falalin ciyar da dukiya don Allah, da kuma rashin tambayar mutane ko roƙon mutane. Yanzu a nan wannan aya da ya kawo mana ita daga ƙarshe, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, me take da alaka da shi cikin babin? To wa ma uridu an yut'imun, to me alaka da me yake da alaka? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ban ga yadda za ta shiga cikin batun roƙo ba, don batun roƙo daban wannan kuma daban. Allah ya ce shi bai cewa mutane su ciyar da shi ba, ba na buƙatar ci arziki daga wajen mutane. A'a. Wato, ma uridu minhum min rizqin, ba na buƙatar arziki a wajen su mutane. Wa ma uridu an yut'imun, kuma ba na buƙatar su ciyar da ni. Da me yake da alaƙa kenan? Na yi nazari in ga da me ya yi alaƙa a cikin wannan babin, me yasa Imamun Nawawi ya kawo wannan aya? Shin tana da alaƙa da ƙana'a? Tana da alaƙa da afaf? Tana da alaƙa da infaki? Wato, na yi ƙoƙari in ce tana da alaƙa da infaki, amma ta wace fuska? Ma'ana ta fuskar da take da alaka da infaki shine Ubangiji baya bukatan ka ciyar da shi, ma'ana yayin da ka ciyar kar ka dauka shi amfana da abin, kai ka ciyar da kanka dan kai za a ba lada, tunda shi baya bukatar a ciyar da shi subhanahu wataala. A sai anan gurin ciyarwa tana da me? Tana da falala, saboda yayin da ka ciyar ba Allah ne zai ci moriyar abin ba, kai da ka ciyar kai zaka ci moriyar abin. Ni dai ta hanyar haka na samu wa abin mafita, in kuma wani ya samu abin da ba wannan ba, to ya kare mu. Wato, hadisai kan sun gabata da yawa, fataqaddama mu'dhamuha fil babayn as-sabiqayn, wa mimma lam yataqaddam, daga cikin irin wanda ko ba su riga sun gabata ba ga waɗansu. An Abi Hurairata radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, laysa al-ghina an kasrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, laysa al-ghina an kasrati al-'arad, wato dukiya ba ta zanto ba saboda yawa, wato wadata ba ta zamanto ba don yawan dukiya. Yawan dukiya ba shike nuna wadata ba, sawa'un dukiyan nan al'arad dukiya kenan, sawa'un dukiya ce ta kuɗi ko haja. Galibi an fi amfani da arad wajen dukiyar da take kaddara, kamar gonaki da gidaje da shanu da tumaki da awaki da motoci, ba tsabar kuɗi ba, ban kida yawa ba. An fi amfani da su a matsayin dukiya. Turiduna aradad duniya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. An gane ko? Arad dukiya, amma in kai amfani da ita da dukiya ta kuɗi ma duk larabcin ya ɗauka. Sai zina ce an fi amfani da ita wajen dukiyar da take kadara. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, laysal ghina an kasratul ardi, yawan dukiya ba shi ke nuna wadata ba, walakin al-ghina ghina an-nafs, wadata ita ce wadatan zuci. Dan yanzu haka ga wanda kuɗin da yawa da motoci da gidaje, amma ya kasa zaune ya kasa tsaye, bai huta ba bai zauna ba. Kai ko da baka da abin da yake ɗaya cikin dubu na abin da shi ya mallaka, kana da hutun zuciya, iyalinka suna da kai, kana da lokacin su, suna da lokacinka. Kana da lokacin zumunci, kana da lokacin zuwa ɗauran aure, kana da lokacin zuwa wajen mutuwa, kana da lokacin ziyartar ƴan uwa, kana da lokacin zuwa wajen makaranta irin nan ka zo kai karatu. To kaga a takaice kai ne mai wadata. Amma wani ga yawan duke da ta ninninka taka, amma yau yana hanyar kaza, yau yana hanyar kaza, gobe yana hanyar kaza, jibi yana Hong Kong, gati yana Kwatano, wata rana yana Benin, wata rana yana Togo, wata rana yana nan, ba ya kasa zaune ya kasa. Yanzu wannan mawadaci ne ko matalauci? Mai kuɗi ne amma matalauci, ma'ana baya da wadata, don wadata daban kuma kuɗi daban. Manzo Allah ya ba mu theory a nan da ya kamata mu fahimta. Yawan kuɗi ba shi ke nuna wadata ba, wadata ita ce wadar zuci. Ko da kuɗin kaɗai in mutum na da wadata zuci, to wannan shi ne mawadaci. Amma komin yawan kuɗi in mutum baya da wadata zuci, to matalauci ne. Don abin da talauci ke nufi, buƙata, matsatsin lokaci, rashin kowa ya rasa ka, kai ma kanka ka rasa kanka. Sannan ai talauci kenan, ka fita hayyacinka, wannan talauci kenan. Shi yasa galibi matan da suka fi kowa shan wahala, na ce galibi, ina nufin mafiya yawa kenan, samuwar waɗansu ‘yan kaɗan su fitar da ka, wannan daban ne. Amma matan da suka fi kowa shan wahala su ne matan masu kuɗi, tana da komai a duniya in ban da miji. Ga motar shiga, ga abinci, ga doya, ga dankali, ga kwai, ga kaji, ga ɗawisu, ga tsuntsaye suna mata kuka, ga jimina tana yawo a gidanta ta kalla, ga barewa, ga komai. Amma mijin sai ta yi sati biyu, sati uku shimfiɗa ba ta haɗa su ba. In ya shigo ba ya da lokaci, zai zo mata gida hadaran majaran a gajiye, kamar wanda ya je yakin Badar, ya zo kwanta ya barci, da ya tashi in ma ya zo da ragowar lokaci, a bugo masa waya a ce kaza, ya buga waya ya ce kaza, ya buɗe wannan channel ya ga kaza, hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya kalli labarai. A duk labaran ba abin da ya damu da shi, sai dan rukunin da ya shafi tattalin arziki, dala ta faɗi, euro ya yi ƙasa, me yake faruwa, wannan kawai ya damu da shi. An kashe wani a Falastin, wani ya mutu a Afghanistan, duk wannan ba shine labari ba a wajensa. Wannan dan rukunin na tattalin arzikin ƙasa shine kaɗai bayani. Ya ji yaya dala take, ka kai wannan ai ba modati bane ba, ga kuɗi amma matalauci ne. Wallahi ba matan da suka fi shan wahala suka fi rasa miji irin matar mai kuɗi, da yawansu yawanci haka suke, tana da komai in ban da miji. Dan baya da lokacin da zai bata na awa ɗaya ya ce wannan awa ɗayan naki ne, a cikin 24 hours wai ga cikakken awa ɗaya nata ne, ba zai ansa waya ba, ba za a buga masa ba, ba za a san laba ya ansa, kuma ya tara lokacinsa, ga gangan jikin, ga zuciyar duk yana tare da ita, ta samu hanan wani bangare na soyayya, ta ji cewa gaba ɗaya wannan awa ɗaya ta wuce ba wanda yake tarayya da ni a ciki, ni kaɗai ce a matsayina na matarsa, ba ta da wannan. A gurguji zai ganta da ta yi magana, to wai menene babu? Wai shi gane ce kawai ke din nan kina maganan ce fa ne, kafin ki rufe baki ya ɗauko kuɗi, kafin ki rufe baki ya rubuta ce ga ya baki, ki aika yaro je ya ɗauko. Dama maganar wai ki fita unguwa da ciki ado da miji kan wannan babu shi. Ba da lokacin ki, direba ne zai kai ki, yara ne za su kai ki, ko ki tuka kanki ma idan kin iya mota ki fita. Amma wai ki ji kimar gashi yau mijinki ya tsaya, shigo ki shigo ki zauna, ya tuka ki ku je unguwa, ya dan baki lokaci ya jira ki, ki zumunci ki fito. Babu abin da yawanci mata suna son wannan sama da komai a duniya. Ko gidan biki ka kaita, ka je ɗauko ta da kanka, ka yi fakin da mota a tura, wai sai ta kace wai shine yazo, kai shine yazo, ba fa tura da wai shine yazo, duk sai ta tara mutane, to wai tunan ta wallahi ka a wajen billahi da ziyaka duniya take. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر أودك عبد الله بن عمرو بن العاص الله سقال الداء بريس يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي قد أفلح من أسلم حقيقة يا ربوتا دكا وندي سيقى مسلنتي ورزك كفافا كما كأك أرز تاسي أرز كي نسكا تكيا بيكا أمبا بيوابا وقنعه الله بما آتاه kuma Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi, ya samu wadatar zuci, bai raina dan abin da yake da shi ba. To wannan ba wanda ya rabota, ba wanda ya more a duniya irinsa. Yana da dan mashin ɗinsa a gida, yana da ƴar matarsa suna cin tana jiran shi, ya zo karatu ya buga ya tafi, fulogi ya toshe a hanya ya tsaya ya bushe cikin kwanciyar hankali, baya tsaki ya tafi gida ya je ta tare shi ta yi masa lalai, ba wanda ya fi wannan morewa. Inda za ka gane yana cikin morewa, ai da fulogi ya cije masa a hanya ya tsaya yana bushewa, baya jin tsoron wani zai zo wajensa, a cikin kwanciyar hankali a tsanake ke yin kayansa. Amma in shi wancan mai kuɗin ne ya taho haka kawai, ya ji motar ta ɗauke wuta, ai ya tafi ga waya kenan, ai maza a kawo wata motar, dangane yake minti biyar ɗinsa a nan gurin a gane shi ne baya da security, baya da tsaro, kai da shi waye mawadaci, waye mabukaci, shi ne mabukaci. Kai yanzu ba ka da buƙatar wannan ƴan security wani menene, shi kuma duk ya shiga cikin halinka ka kai. Yana ta zazzare ido yana duba, ya aka yi ne, ya aka yi ne, larufa mana asiri. Kada aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata, kuma ya zanto Allah ya wadatar da kai da dan abin da ya baka, baka raina ba. Rawahu Muslim, Muslim ya ruwaito shi. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu qal, daga Hakim ibn Hizam, Allah shi kare da a gare shi, yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa atani, nazo na roki manzon Allah sai ya bani, thumma sa'altuhu fa atani, na sake rokon shi ya kara mun, thumma sa'altuhu fa atani, na sake rokon shi ya kara mun, thumma qala, sannan sai manzon Allah ce ya Hakim, ya kai Hakim, inna hadhal mala khabirun ulwun, wannan dukiya da kake ji da gani abu ne mai ban sha'awa kuma abu ne mai dadi, domin khadir koren abu, kaga koren launi ai abu ne mai ban sha'awa. Yasa fulawoyi da ake shuka a gida ai kwan rani suna da ban sha'awa, ido yana sha'awar ganin koren abu, ba fari gau ba, ba baki kirin ba, a'a kore kore, a'a rawaye rawaye yawanci. Inna hadhal mala khadirun, abu ne mai ban sha'awa, sannan kuma hulwun mai zaki, abu ne mai dadi. Faman akhadahu bi sakawati nafsin, dukkan wanda ya neme shi bi sakawati nafsin, da wadatar zuciya, burika lahu fihi, Allah zai sa masa albarka cikin sa. Ya fita ya samu naira 100, ya fita ya samu 500, ya fita ya samu 1000, yace alhamdulillah, kila wani bai samu koko ba a yau, ni gashi na samu 500, ni gashi na samu 1000, kaga da wadatar zuciya. Duk wanda ya neme mu dukiya ta irin wannan hayar, to sai Allah ya sanya masa albarka a ciki. Dubu din nan sai ta yi masa abinda wani sai ya yi 5000 kafin ya yi shi, dan shi Allah ya zada albarka a cikin nasa, kai ya sa albarka cikin naka. 500 din nan sai ya taimaka abin da wani sai ya yi 1000 zai yi, dan shi Allah ya zare albarka a nasa, kai ya sa albarka a naka. Burika lahu fi, wa man akhazahu bi israfi nafsin, dukkan wanda ya nemi dukiya ko bi israfi nafsin, da zalamar rai, zalamar zuci, lam yubarik lahu fihi, ba za a sa masa albarka a ciki ba. Wato al-israf shi ne zalama, haɗama, a ba shi ci a ƙaro, a ba shi ci a ƙaro, yana ta abin nan. To wannan duk wanda zai nemi dukiya ta irin wannan hanyar, Allah ba zai samu albarka ba, sai ka ga dukiyar amma yana cikin wahala. Shi yasa wani ke cewa laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi an alladhi huwa rizqi sawfa ya'tini as'aluhu fa yu'annini tatallubuhu wa law qa'adtu atani la yu'annini, yace na riga na gane, don haka zalama bata cikin ɗabi'ata, na gane cewa duk abin da yake arziki na ne zai zo ya same ni. As'alahu, ta iya wani lokaci in bi abin, in zalme, in yi zalama, fa yu'annini tatallubuhu, neman shi ya wahalar da ni, in kunyata, walau qa'adtu atani la yu'annini, in ma da na zauna, rabon na zai zo ba tare da ya wahalar da ni ba. Ma'ana dai yawan zalamar baya sa ka samu sama da rabonka. An gane ko? Abinda manzo Allah yake nuna masa kenan. Ya tambaya an bashi, ya kuma tambaya. Dan manzo Allah yake ce masa wannan dukiya duk wanda ya neme ta da wadar zuci, Allah zai sa masa albarka. In ko mutum yayi zalama, ba za a sa masa albarka ba. Ma'ana ka dina yawan tambaya. A fakaice abinda manzo Allah yake faɗa masa kenan. Wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba. Sai ya zanto kamar wanda yake ta ci amma ya kasa koshi. Wato wanda ba sa masa albarka ba din kenan. Wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, hannun da ke sama shi yafi alheri sama da hannun da ke ƙasa. Hannun da ke sama shine hannun da ke bayarwa, hannun da ke ƙasa kuma shine na karba. Qala hakimun, hakimu yace fa qultu ya rasulullah, sai nace da shi ya manzon Allah, wallazi ba'athaka bil haqq, na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya, la arza'u ahadan ba'daka shay'a, ba zan ƙara tauyewa kowa wani abu ba. Ma'ana ba zan ƙara roƙon wani abu ba, dan idan ka roƙi mutum ya baka, ai ka tauye wani abu a wajensa kenan. Yace daga kai din nan ba zan ƙara roƙon kowa ba kuma har abada. Kaga sai sha alwashi a gaban manzon Allah kenan. Hatta ufarika ad-dunya, har in rabu da duniya. Fa kana Abubakar radiyallahu anhu yad'u hakiman liyutiyahu al-ata, bayan annabi ya bar duniya, Abubakar yana halifa, ya kasance yakan kira shi dan ya bashi wani rabo daga cikin dukiyar musulunci. Fa ya aba an yaqbala minhu shay'a, sai yake karba. Thumma inna Umar radiyallahu anhu da'ahu liyutiyahu, bayan Abubakar ya shude, Umar ya zama halifa, ya kirawo Hakim dan ya bashi wata dukiya cikin dukiya dake cikin baitul mali. Fa aba an yaqbalahu, Hakim yake karba. Fa qala, sai yace ya ma'asharul muslimina, Umar kenan, ya ku taron musulmi, ushidukum ala hakimin, ina sa kuku zama shaida akan Hakim, anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fai, gashi na bashi rabansa kasansa wanda Allah ya kasa ya bashi na cikin dukiya da aka samu ta musulunci. Fa ya ba an yakuzahu ya ki karba, kar aje gaban Allah ya zanto an kama ni da laifin ni ne ban bashi ba, a'a na bashi shine bai karba ba, abinda Umar ke nufi kenan. Falam yarza hakimun ahada minan nas, hakim ko bai taba kare tambayar kowa ba cikin mutane ba da annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan annabi ya shude hatta tuwfiya, har shi hakim din ya mutu bai kare tambayar kowa ba. Kaga yadda musulmi suke kenan, masu kishin zuci. Da haka ne musulmi ke samun izza, da haka musulmi ke samun izza. Amma a yau cikin mutum goma da za su roke ka, to in ka bincika za ka iya samu takwas daga cikinsu ba wai dan babu ba ne so suke su kara akan abin da suke da shi, kila biyu ne babu sai ta sa suka roke ka. Dan yanzu roko din ya zama sana'a, ba wai maloka ma na gidan suna ko na wajen daulan aure ba, ba ma waɗannan ba tukuna. Yan maula da suke kara kaina suna bin ofisoshin gwamnati da sunan karnukan siyasa da sunan wannan din siyasa, ballagazan mutane wanda ba su da manufa a rayuwa, da suke bin gidajen masu arziki da sauransu, da suke bin dangi, gashi nan mutane da yawa kawai su ne su roka kawai a basu. Lafazin yarza'u bira'in summa zayin, zaka sa ra sannan zaira, summa hamzatin sannan alhamza, ay lam ya'khudh min ahadin shay'a, bai taba karban komai a wajen kowa ba daga baya. Wa aslur ruz'i, asalin kalmar ar-ruz'u a larabci an-nuqsanu, tauye abu ko rage shi. Ay lam yanqus ahadan shay'an bil akhdh minhu, bai taba tauyewa kowa komai ba ta hanyar ya karba daga wajensa. Wa israfun nafsi, abinda ake nufi da israfun nafs, tatallu'uha wa tama'uha bi shay, zuciya ta rinka roken abu, ta rinka lauko abinda ba nata ba, kuma ta rinka kwadayin samun abu. Wa sakawatun nafs, abinda ake nufi da sakawatun nafsi kuwa, hiya adamul israfi ila shay, rashin zalama akan abu. Wa tama'u bihi, da kwadayi game da shi. Wal mubalati bihi, da damuwa da shi. Wa sharah, da nacewa akan aba mutun shi, kwadayi tsananin kwadayin aba mutun shi. Wa an abi burdata, an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala, an karbo hadisi daga abu burda, daga abu musa al-ash'ari, Allah shi kare da a gare shi yace, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة من فتسار دا منزان الله وجن ونياكي ونحن ستة نفر موشدة بيننا بئير نعتقبه لاقمي تيغريم منا بائير هوانسا أم فهمتكو؟ فنقب أقدامنا ونقبت قدمي فنقبت أقدامنا دقف فمو وتو suka gaji, wani kabat kadami, kafata ma ta gaji ko ta hannaji ciwo. Wata kafat azfari, kuma faratana suka zuba. Fakunna na lufo ala arzulin alkhiraka, mun kasance mukan sanya tsummokare a kan kafarmu don ba mu da takalmi, sai mu samu tsumma mu daddaura a kafarmu, a tafin kafarmu don mu rinka tafiya kar mu ji zafin rana ko kar mu taka kaya ko tsidau ko wani abu. فسميت غزوة ذات الرقاع, wannan yakin sai aka sa mata suna yakin zatir riqa'i, wato yakin tafiya da tsumma, yakin tafiya da tsummokarai. Lima kunna na'sibu ala arjulina, saboda abinda muke tattaurawa akan kafafunmu, min alkhirqi, na tsummokarai. Qala Abu Burda, Abu Burda yace, fa haddatha Abu Musa bi hadha alhadith, sai Abu Musa ya bada labarin wannan hadisi, thumma kariha zalik, sannan kuma daga baya sai zanto baya so ya faɗa. Wa qala yace, ma kuntu asna'u bi an azkurahu, ba inda zai sana ambaci wannan hadisi. Qala ka annahu kariha an yakuna shay'an min amalihi a fashahu, wato Abu Musa bayan ya faɗa wannan hadisi, kaga ba nuna sun sha wahala ba, mutum shi da kan akan raƙumi ɗaya, wannan ya hawaye ba wannan, wannan ya hawaye ba wannan, sannan gashi tafiyar ƙasa ta sa har kafafunsa sun ji ciwo, farcen mutum ya zube, har ma suna ɗaukan tsumma su ɗaura a ƙafa, wannan ba wahala ba ce ba, wanda ya wannan yayi jihadi ko bai ba, to shi yasa wai Abu Musa baya son ya faɗa hadisin, dai in ya faɗa kamar ya tallata wani aikin sa kenan na musulunci. Shi ne ma kuntu ana sun asna bayan azkurahu, me zan yi in faɗa wannan hadisi, me zai sa in faɗa wannan hadisi. Ka annahu kariha an yakuna shay'an min amalihi afshahu, wato yana kin yaga ya yada wani abu na aikin sa da yi cikin musulunci, kaga wannan kaiwa mutuka wajen ikhlasi kenan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Hadisin karshe da zamu tsaya a kansa, wa an amr ibn taghlib wato daga Amr ibn Taghlib bi fatihi ta'il musannati da yawa ta'un fataha a sama Taghlib wato al-musannati fauka ta mai dugo biyu a sama wa iskanul ghayn ghaynun aymata dauri al-mu'jama ghaynun din mai dugo ba aynun ba kenan wa kasrul lam lam kuma aymata kasra Taghlib an karbo hadisi daga Amr bin Taghlib radiyallahu anhu Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bimalin aw sabiyin faqassamahu manzo Allah da ladan mutunta tabbata gare shi an kawo masa dukiya ko kuma bayi faqassamahu sai ya kasarta ko dai kudi aka kawo ko kuma bayi asabiyu shine mutanen da aka ribato a wajen yaki faqassamahu sai manzo Allah ya kasarta wannan abin da aka kawo fa ata rijalan ya baiwa waɗansu mutane wa taraka rijalan ya hana wasu فبلغه ان الذين ترك عتب سي labari kai ga annabi cewa wadanda ya kyale su bai ba su rabo ba a cikin wannan dukiyar sun nuna fushi ko sun nuna zargi me yasa mu ba a ba mu ba fahamidallahi thumma asna alayhi sai manzo Allah ya zo ya godewa Allah ya yabe shi wato yayi innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kiran thumma qala sannan yace amma ba'du amma baitin haka fa wallahi inni la uti ar-rajula wa ad'u ar-rajula yace wallahi da gangan na sani wani lokaci sai in baiwa wani cikin kaso da nayi wani kuma in hana shi wallazi ad'u ahabbu ilayya min allazi uti wanda nake baiwa din shi nafi so sama da wanda na wato wanda na hana din shi nafi kauna sama da wanda na ba walakinni inna ma uti aqwaman sai dai kawai wani lokacin nakan baiwa wadansu mutane wani abu ba dan falalar su ba lima ara fi qulubihim min aljaza'i wal hala'i dan na fahimta a cikin zukatansu akwai tsoro da firgita wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina wal khair wadansu mutanen da naga suna da natsuwa suna da karfin imani sai in dogara da su da abin da ke cikin zukatansu na imani da tawakkali na wadata zuciya da al-khair minhu Amr ibn Taghlib daga cikin su akwai Amr ibn Taghlib qala Amr ibn Taghlib Amr ibn Taghlib sai yace fa wallahi ma uhibbu an li bi kalimatin bi kalimatar rasulillah humran ni'am yace wallahi bazan so ba a musanya mun wannan kalma ta manzon Allah da yayi a kaina a musanya mun ita da dukkan dukiyar duniya mana da ce an bani dukiyar duniya da ce wannan kalma da manzon Allah ya faɗa ta cewa ni da bai ba boye ina cikin waɗanda yake so to ai wannan ya bi mun komai sama da ya bani abin nufi dai a cikin siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan baiwa wani yayi mai ya hana wani wanda ya ba din ya bashi ne dan ya ga cewa banda kasancewar sa mabukaci akwai hadama akwai zalama da kila in ba a bashi ba ma ya bar musulunci to sai a bashi kaga zama cikin almu'allafati qulubuhum kenan ai almu'allafati qulubuhum ba wai kafire ne kade ba ko dan su daga cikin mun nan ma yanzu kai ka ce da su almu'allafati qulubuhum akwai kuma wadansu sai manzo Allah ya kyale su saboda ya ga suna da natsuwa suna da karfin imani suna da tawakkali sai ya kyale su da tawakkalin su tunda abin baya da yawan da kowa zai samu sai ya baiwa wadansu ya kyale wadansu lafazin alhala wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi lafazin alhala huwa ashaddul jaza shine tsoro mai tsanani wa qila ad-dajar wani kaudan aka ce raki kusan mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah waye kai ne mai tambayar fata miji فيتبعون أحسنا نعم mai tambaya yana yin tambayar sa ta farko kan fadin Allah ta'ala allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آية تنا في سورة الزمر أبين الله يكي سوى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودن دسكي سولا لنزن تي سيس بي مفي كاونسا أولئك الذين هداهم الله إلن ودن نسوني الله يشرير wa ula'ika hum ulul albab irin waɗannan sune ma'abota hankali wato masu sauraron zance su bi mafi kyawunsa. To anan menene zance da Allah ce alladhina yastami'una al-qawla, anan ba a nufin kowane irin zance, domin an kawo al-qawl da alif da lam wanda ya nuna sanannen zance wanda suke sauraron zancen. Idan ba Hausa yace zancen ya nuna me? Wani sanannen zance kenan, ba wai kowane zance suke saurara ba, shi dai wannan zancen suke saurara. To wani zance kenan shine al-qur'ani mai girma. Da haka malamai suka ce al-qawlu anan ana nufin al-qur'ani, tunda Allah ce innahu laqawlun fatlun wama huwa bilhazl, al-qur'ani kenan. Sannan yace wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun, yace kuma innahu laqawlu rasulin karim, kaga laqawlu rasulin karim. Sannan Allah ce afalam yadabbar al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin, lafazin haka lafazin al-qawlu anan na nufin al-qur'ani. Fayattabi'una ahsana, sai su bi mafi kyawun sa, mafi kyawun abin da ke cikin al-qur'ani sune al-wajibat wal mustahabbat, wajibi da mustahabbi. Bayi na gari sukan bi wajibai su aikata su, sukan bi mustahabbai su aikata su, dan shi ne mafi kyawun abin da ke cikin al-qur'ani. Sai abu na tsaka tsakiya wanda yake shi mai kyau ne, amma ba a ce ai kai ba, ba a ce karkai ba, shine abin da yake ja'izi, shi ba a baka horo ba cewa kai shi, ba a ce ba kuma karkai shi. Daga nan sai muna nan al'amura wanda al-Qur'ani ya yi ishara zuwa gare su dan a nisance su ba dan a aikata ba, su ne haram da makaruhi. To kaga kenan a cikin al-Qur'ani kashi uku ne, akwai abin da yake wajibat ne wal mustahabbat, da kuma abin da yake mai al-muharramat wal makruhat, da kuma abin da yake al-ja'iz ko al-mubah. To bayi na gari idan sun bi, idan sun karanta su duka, sai su bi mafi kyawun. Mafi kyawun su ne al-wajibat wal mustahabbat. Wannan shi ne zance mafi inganci wajen fassara wannan aya. Don wannan suna kokarin su fassara wannan aya wajen halattar sauraron waka. Wai ya halatta ka sauraron waka, sai dai idan abu mai kyau ne ka bi, idan abu mara kyau ne ka bari. Wannan ba haka bane ba. Waka da aka hada ta da kiɗa, to wannan haramun ne sauraron ta bisa ga zance mafi inganci. Ban gama ba. Sai tambayar ka na cewa abinda muka ji na maganar sahabbai da gwagwarmayar su da labarin su da tarihin su, shin mun muna da uzuri yanzu in ba mai ba? Ba mu da wani uzuri a gaban Allah. Me uzurin? Ba mu da wani uzuri. Akwai abinda ko mun so mu yi daidai yadda suka yi, saboda karfin imanin namu da nasu ba ɗaya bane ba, ba za mu iya yi ba. Amma akwai abubuwan da suka yi za mu iya yi. Ba sun yi kamsar salawat ba, ba muna kamsar salawat ba. Ba sun yi azumin Ramadan ba, ba muna yi ba. Ba sun yi aikin Hajji da Umrah ba, muna yi ba. Da suke yi da halila da istighfari duk ba muna yi ba. Kila akwai wani nau'i na juriya da jurewa wahala da jurewa yunwa irin waɗanda suka yi wanda wani zai kasa yin. Amma akwai ababe da dama waɗanda yadda suka yi za mu iya yi. Sai dai ko da mun yi irin yadda suka yi, to ladanmu ba zai daidai da nasu ba. Dan shi sahabi falal ladansa da ban yake da sauran falalan lada na gama garin mutane. Tunda manzo Allah ce da ɗaya daga cikin ku za a bashi gurgudan dutsen Uhudu na dukiya ya ce da ita gaba ɗaya dan Allah, to bai kai mu dan nabi ɗaya da sahabi ya bayar ba, kai bai ma kai rabu mu dan nabi ba. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Saboda haka dai ba wani uzuri akan mu cewa wai yanzu irin abubuwan da sahabbai suka yi mu ba za mu yi, ba wani uzuri akan mu. Sai da raunin imaninmu ko raunin karatunmu ya sa mu kasa ganewa. Na'am.
Alhaji kamar da gwamnatin da ba su da abinci ma hukumar da su ma ne ta yi ta aikata laifi a musulmi.
Ya gwamnatin da ba ta da baitul mali.
Misali hukumar da ba ta ba a karɓar baitul mali a raba wa hukumar da ta yi laifi.
Ya ba gwamnatin musulunci ba ce, gwamnatin musulunci za ka nema da baitul mali. Gwamnatin da ba ta musulunci ba, don me za ka neme ta da baitul mali? Gwamnatin musulunci ita ce take da baitul mali. Na'am. Ya ka kawo musu? Eh.
Yanzu mutum ya je ya ce kawai shi ba,
Ai, shi roƙo gaba ɗaya, za mu yi magana akan uzurin da ke sa a yi roƙo. Yanzu dan ɗansa ya sa ka je wajensa kawai don ya baka wani abu, haka kawai ya baka wani abu, ba wata larura ce ba, ko larura ce irin wadda kai ka jawo wa kanka, ai haramun ne. Amma misali, dan uwanka baya da lafiya an kwantar da shi a asibiti, za a yi masa aiki, ana bukatar 30,000, 40,000, baka da yadda za ka samu 30,000, samun ka na wata bai kai 5,000 ba, kuma ana bukatar 30,000. Sai ka je ka roki wani dan kasuwa ko dan siyasa dan jiye salmar lafiyar ka, kaga wannan akwai uzuri, wannan babu laifi. Amma mutumin da zai mayar da sana'a roko, ya mayar da roko sana'a, kullun sai yayi, kullun sai yaje, kawai ya karkasa mutanen, yau idan ya roki wannan to kuma idan ba su sati biyu ko uku kafin ya sake zagayowa, gobe kuma ya yi can gurin, gata ya yi can gurin, wannan shi muke magana akai, wannan haramun ne ko mutuwar zuciya ce? Ku yi hakuri in karanta tambayoyin da suke rubuce. Zai yi jin karɓa in ya wadata, ai haramun ne ma in yana wadata sai ya karɓa. Wannan ya ce malam ni ɗalibinka ne, kuma Allah ya sani har cikin dare ina tashi in yi maka addu'a, Allah saka maka alkhairi. Ya ce to amma waɗanda akwai waɗansu waɗanda da an yi magana wurin karatu ko in sun ganka sai su yi kabbara, to mu ba ma jin daɗin haka, saboda haka ka rinka faɗakarwa akan wannan. Ai na jin na faɗakarwa akan wannan tun yi shi nake yi, da Allah ina son in samu mutum biyu su gaskata ni a inda na yi wannan, na yi a ina da kuma ina da ɗorayi da hulali da dama na faɗakarwa akan wannan, amma mutane babu yadda za ka iya hana su abu lokaci guda. Sannan ita kabbara da ake a wajen karatu kala biyu ce. Kala biyu ce, akwai wadda wato mutum shi kanshi bai ankara ba sai bayan ya yi ta zai ji, to irin wannan zaka ji ta yawanci ta shafi mutane kusan da yawa, sai dai matakin yin kabbarar wani ya ɗaga murya da yawa, wani bai ɗaga murya da yawa ba. Akwai kuma wani ɗan abu kaɗan Allahu akbar, kawai ya sai ga shi kaɗai kawai ya yi, ko su biyu kaɗai, kaga wannan abin bai kai matsayin a yi ba shi ne yake son ya mayar da abin haka, to wannan bai dace ba. Akwai za mu karanta cikin waɗansu hadisai, ko mun karanta ko za mu karanta nan gaba, inda sahabbai sukan samu kansu a cikin wannan halin, ko tasbihi ko kabbara, idan wani abu ya faru na ban mamaki ba tare da mutum ya yi a wani yau ma zai ji ya yi shi, to wannan ba a zargin mutum a kai. Amma mayar da abin mu yadda muke a halin yanzu, muna mayar da shi kamar wani kirari ne ake wa malamai, wani lokacin ko wajen taro mutum ya zo sai a yi kabbara, wani lokacin ko ma mai mutum ya ko tsayawa ya kawai kalli mutane sai a yi kabbara. To kaga idan mutum bai yi a hankali ba sai a haukata shi. Ni nakan yi kokari ya zanto cewa kabbara ba ta yi tasiri ba wajen mai nake so in faɗa, kuma haka ya kamata mutum ya yi iyakacin kokari da kabbara ba ta yi tasiri ba wajen ta sa shi ko ta hana shi abin nan da ka tsaro daga gida zaka faɗa, domin duk mai hankali da zai wa mutane wa'azi ko lacca tun daga gida yakan tsara me ya kamata in ji in faɗa. Sannan idan ya zo kuma yakan sake samun wani sabon idea gurgudan yadda ya ga set off na zama, zai kara baka cewa to me ya kamata in faɗa, sannan kuma gurgudan yadda aka riga shi yin magana nan ma zai ba shi dama ya ga me ya kamata in faɗa. To a nan gurin in mutum yana tunanin me ya kamata in faɗa wanda zai amfani jama'a, sannan ya zan yi in ga cewa na faɗa ne dan Allah tsakanina da Ubangiji, to wannan zai magance waɗannan kabarbarin da dama ba za su dame shi ba. Amma akwai wanda shi in ba a masa kabbaran ma baya so, akwai kuma wanda in suka zo su biyu ko su uku aka yi wa wani kabbara da yawa shi kuma aka yi masa kaɗan shi kuma baya, sai ya ji haushi don me yasa shi rabansa na kabbara ya zama ɗan kaɗan. To kaga wannan shi ne illolin da ke faruwa a sakamakon yin kabarbaran da waɗansu matasa suke yi da sun ga wani malami ya shigo, ko kuma koya aka faɗi wani abu da bai abin nan ba sai a yi kabbara, da kuma waɗanda suke yin wani abu mai kama da take ko zuga. Kiyaye ka, Allah ƙara lafiya. Kaga wannan zuga ce, dan idan za ka yi wa malaminka addu'a ta garib to ba sai ka yi wannan ba, dan wannan ba addu'a ba ce ba yanzu ka yi. Addu'a tana buƙatar ladabi tsakaninka da Ubangiji. Yanzu wannan babu ladabi in Allah ka roƙa, amma in ka faɗa kuma dan malamin ya ji kaga to ba ma Allah ka roƙa ba, to kaga nan baka da wani lada a wajen Ubangiji kenan. Dan haka sai mu kiyaye da irin waɗannan kalmomin, dan ya kamata a samu bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a, sannan kuma a samu banci tsakanin almajiran suna da almajiran bid'a. Ya kamata a samu bambanci. Ka faɗa a zuci mana, ai ba sai ka ce Allah ya saka da alheri da ƙarfi ba, ka faɗa a zuci. A zuci cikin abin nan ka Allah ba da lada, Allah saka da alheri. Wannan babu laifi. Amma kamar yadda na faɗa, waɗansu ababai sukan kubucewa mutum ba tare da yayi niyya ba. To wannan zai zama abin uzuri, amma sai dai ka riƙa ƙoƙarin mallakar kanka. Dukkan manyan Adam ne za mu iya yin ababai wani lokaci ba da niyya ba. To amma idan muka gane kurakuran mu sai mu ƙoƙarin mu gyara. Yana daga cikin takardar da ta bani mamaki a tafsirin mana na Maiduguri, wani rubutu yake neman yafewa a wajena, wai ce wai ko menene, akwai dai wani li'irabi da na yi na kawo shawahid haka cikin Qur'ani da kuma waɗansu abiyat shi'riya, sai ce shage mala. To wai bai ankara ba, ya ce wallahi ba da niyya ba ne ba. To kaga wannan gwargwadon tarbiyyar da mutum ya taso zai iya samun kansa a cikin wannan. Nukan samu tambayoyi masu ban mamaki, nukan ajiye su wata rana in yi ta kallonsu kawai. In wani abu ya dame ni kawai ina cikin damuwa sai in ɗauko su in karanta haka, in yi dariya haka kawai in mutu sauransu. To kaga Allah shi yafe mana, Allah shi gafarta mana. Eh, to amma shi bai kawo ba, mu muna magana inda ya tsaya. Mu muna so mu alakanta abin da inda ya tsaya. Yanzu idan muka karo wannan, shi mu muka karo masa a cikin sharhi. Shi bai kawo ba, shi mai littafin. Mu ko muna so mu amalanci littafin yadda yake bisa ga amana ta ilimi. In ka'idar ilimi kenan. Imam An-Nawawi ya san da ayar bai kawo ta bai tsaya a nan gurin. To idan muka tashi yin sharhi, sai mu yi kokarin samun mafita cikin abin da ya kawo. Shi ya kulla babu, shi ya kawo aya. To sai mu yi kokarin samun mafita karkashin ayoyin da ya kawo ba tare da mun kara ba. Amma in sharhi ne muke da karin bayani, to wannan sai mu ce amma kuma aya kaza ta fi fitowa inda ya kawo ta. Kaga bai kawo ba. Amma mu yanzu ba za mu ce haka yake nufi ba. Sai dai mu tsaya cikin abin da ya kawo, mu yi kokarin kulla alaka, don wannan ita ce amana ta ilimi. Wa alaikum salam. A ina jin ya kamata dinnan wurin muna da fahimtar cewa yayin da aka ce ka yi shiru ko ba a san yawan magana. Yawan maganan nan da aka ce kar ka yi, ya shafi wazi? Ya shafi hudu wa juma'a? Ya shafi al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar? Ya bai shafi wannan ba. Ai, kowa aka ce yawan magana, an san magana da ba ta da amfani. Amma shari'a ba za ta hana ka magana mai amfani ba. Da manzo Allah ce falyakul khairan. To, falyakul khairan da wa'azi, da al'amr bil ma'ruf, da nahyi anil munkar, da salati ga annabi, da zikiri, da haylala, da karatun alqur'ani. Duk wannan menene? Khair ne, zai shiga cikin khair. Ina ganin ba sai na yi wannan dogon sharhin ba, ni ganin yake kowa zai fahimci wannan. Amma ba a san yawan magana, sai wani ya ce to kenan sai a daina wa'azi, sai a daina karatun alqur'ani, tunda an ce ba a san yawan magana. Ai bai kamata ma mutum ya fahimci wannan ba. Ba a san yawan magana, sai wani ya fahimci cewa ashe da zalimai suna zalunci bai halatta ba kai magana a kansu. Ai ba a yi shiru a kan zalunci. Tunda manzo Allah ya ce daga cikin mafi tsadar kalma akwai kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Ka faɗi kalma ta gaskiya a wurin azzalimin mai mulki. Wannan yana daga cikin afdalul jihad. To kaga wannan ai ba za a ce kuma wannan wai kar kai magana ba. Ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ko da za ku ɗauki wuƙa ku sa a maƙogarona, na san ga wata kalma da zan faɗa da za ta amfani jama'a, sai na riga ku faɗa kafin ku yanka maƙogara. Kaga wannan magana gaskiya dole ka faɗe ta. Wannan baya cikin ashe zantuka na mai, ya danganta don saboda me yasa ka faɗe ta kuma da wani usulubi ka faɗa. Akwai wanda yake maganar yake buƙatar in za ka yi masa wa'azi ka yi masa kai da shi, ba sai ka faɗa a kan titi ba. Wannan in ka ga haka zai fi tasiri, akwai kuma wanda dole sai ka fito fili. Yanzu wanda ya fito fili ya yaɗa ɓarna, bai kamata ba kai kuma ka je kai masa wa'azi a ɓoye. Ba zuwa ya shi yaɗa a jarida ko a rediyo ko a talabijin ba, kama sai ka shiga rediyo ko talabijin ko jarida ka faɗi wannan abin da ya kuskure ne. Saboda idan kai masa shiga ko ya ce ya yaɗa, ba dole ba ne ya dawo ya shiga rediyo ko jarida ko talabijin ya ƙareta kansa. Ko ya gyara wa kansa in ba mai talasi ba. To amfanin kai masa raddi a kafar da shi ma ya yaɗa ɓarnarsa. Irin masu rubuce-rubuce nan suna zagin musulunci cikin rediyo da talabijin da waye da jaridu, to wannan kaga sai ka mayar musu da martani a fayyace kowa ji suka fallasa suka tona musu asiri. saboda rashin mutunci suka yi. Amma wanda kamar ya yi wani abu na barna, amma bai kai a ce ya haɗa shi ya yi ba, to sai ka same shi kai da shi don ka sa ya daina wannan abu. Ina ga wannan shine abin da zai kamata ku faɗa, kuma sai mu dakata. Waye ya bar wayarsa take mana ƙara ne? Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.